Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya ba mu rai da lafiya domin mu sake kasancewa cikin masu sauraro. Don haka mai sauraro kai mai albarka ne domin kana cikin masu rai. Sai a yi wa Ubangiji godiya da wannan zarafi. Yayin da ana haka sai a marmutso kusa da akwatin rediyo domin mu yi sauraro tare. A shirin Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye da fili na ‘yan tashi. Pastor Gideon Modaka da kuma Pastor Audu su ma suna shirye a shirin. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, farka da wannan lokaci, muna magana akan neman aure wanda ya dace. Wanda ke magana da kai ko ke sunana Ibrahim Mai Gadi, za mu so mu yi karatu a cikin Fitowa Sura 20 aya 12. Kafin mu yi wannan karatun, bari mu yi addu’a. Mun roki Allah na sama, ka ba mu basira, ba mu baiwan Ruhu Mai Tsarki da zai mana koyaswa ya kuma ba mu ganewa na kalmarka, yadda za mu aikata shi ga cetonmu ta wurin Yesu Kristi Mai Cetonmu. Amin. Idan mun duba Fitowa Sura 20 aya 12, yana cewa, ka ba da girma ga ubanka da uwarka, domin kwanakinka su yi tsawo a cikin ƙasa wadda Ubangiji Allahnka ke baka. Labari da muna da shi kwatance ne na uba da ɗa. Yaron nan an ce mana da ya tashi sai ya yi wani kuskuren aure. Auren ko ya ragargaje har ya watsi, suka rabu. Domin auren shi ya yi shi da sauri ne. To bayan sun rabu, sai yaron ya zauna ya duba, ya rikice, ya rude, ya rasa abin yi. Can sai uban ya je ya sa, ya ce ma yaron, na yi addu’a, Allah ya nuna man yarinya da za mu nuna maka. Daidai da labarin annabinmu, babanmu Ibrahim. Yaron nan da ya saurara, ya ce masa, to baba na ji. Amma a cikin zuciyansa ba haka ba ne. Sai uban da ya nema bai ma tsaya daga nan ba, ya je ma ya karbi kudin da ya yi aiki na sauka na hutunsa, wato retire. Ya ɗauki kudin nan ya je ya biya ma ɗan aure da shi. Sai ya zo ya kira ɗan ya ce, kaji na je na biya maka kudin aure. Ɗan ya ji haushi, da ya ji haushi, shi ne ya ce, baba ka man magana na ji, ban riga na amsa maka, na ce ka saurara. Ni ba abokinka ba, ni ba wai saurayi ba, ni babanka ne na haihuwa. Duk abin da zai same ka bayan wannan aure ya same ni. Maimakon masifa ɗin, Allah ya turo masifan a kaina. Abin da na gaya maka kenan. Sai yaron ya yi haƙuri. Aka yi aure, bayan shekara ɗaya sai baban ya rasu, Allah ya masa rasuwa. Amma aure ya zaunu. Can da suka fara rayuwa, an gaya mana cewa yarinyan likita ce. Yarinyan tana aiki. Babbar mace ce a ƙasar Ingila. Yaron kuma yana nan a Kaduna, ƙasar Nigeria. Can an ce mana sabiri da ƙauna, yaron nan ya gyaru ya zama mutum. Matan duk buƙatan yaron da yake da shi. matan na biya masa. Shi ma yana da nashi kokari. Sun hada hannu an ce mana auren nan yayi kyau. Menene zamu koya ga irin wannan? Litafin ya ce ka bada girma ga ubanka da uwarka domin kwanakinka su yi tsawo a cikin ƙasa wadda Allahnka ke baka. Ke baki ya wanda suna da iyayen da suna jin tsoron Allah suna biyayya da Allah an ce to su yi biyayya da waɗannan iyayen. Akwai waɗansu iyaye suna cin amanan ya ba su ake magana ba. Akwai waɗansu iyaye wanda ba na garin mutane suke ba, ba su ne muke ce a yi biyayya ba, ba mu ce a raina su ba, su ɗin a ba su girma, ba mu ce a raina wani ba, amma iyayen da suna ma Allah hidima suna jin tsoro ‘ya’ya su ji su yi biyayya da waɗannan irin iyaye. Wannan uban ya yi magana, ɗan yayin da ina muku wannan magana ɗan ya same ni ya ce, Pastor, babana na rasa yanda da Allah zai tashe shi durƙusa in ce mishi na gode, kalmomin da na gaya mishi ya zafe ni. Matan da ya bani ban taɓa tsammani ko da zan yi zaɓe da zan zaɓe abin da ya dace ba. Sau nawa ne a cikin ‘ya’yanmu wani zai iya faɗi irin wannan labarin? Baban ya masa zaɓe, ya yi addu’a. Ya ce man, babana ɗaya daga cikin iyayen da a Turanci ana kira first class parents, watan iyayen da sun yi nasara har sun ci tagwalla na ɗaya. In akwai iyaye, wannan yana ɗaya daga cikinsu. Iyaye suna iya su kawo ma ‘ya’ya albarkaci. Ta wurin biyayya na Annabi Ibrahim, an ce mana duniya ɗin ma ta samu albarkaci. ‘Ya’yan Isra’ila sun samu. ‘Ya’yan da suna ma irin iyayen wannan biyayya sukan samu albarkacin. Za mu yi addu’a in muna neman ‘yan mata, mu roki iyayen da suna da hankali su ba da shawara, su taya mu addu’a, za su iya su taya ka zaɓa na gari. Irin abin da muna ba da shawarwari yau, bari mu yi addu’a. A cikin kuruciya, a cikin samantaka, a cikin tashi, bari mu roki Allah ya zaɓan mana, domin shi ne iyaye na gari, shi ne uba da uwa. Ubangiji ka yi mana wannan zaɓe domin mu samu rayuwa mai kyau, karka bar mu, karka yashe mu, karka yashe da matasan mu tarin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Daga ranar 31 ga watan 10 shekara 2010 za a rika kama shirye-shiryenmu na sashen Hausa na Adventist World Radio a mita 31 kilohertz 96.25 daga karfe 8:00 zuwa 8:30 na kowace yammaci. Sai a kasance tare da mu. Idan kana da tambaya a kan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari waka na ɗan uwa Max Morrison, bayan nan Pastor Gideon Mordecai zai bi baya da fili don sujada. Mai sauraro, kar a yi nisa da akwatin rediyo. Ah.
Sauraro ina maka barka da wannan lokaci. Sunana Pastor Gideon Mordecai. Nasin karatunmu yana samuwa cikin Sama'ila ta 2 sura 8 aya 15. Sama'ila ta 2 sura 8 aya 15. Dauda ya yi mulki bisa dukan Isra'ila. Dauda kuma ya hukumta shari'a, ya raba gaskiya kuma ga dukkan mutanansa. Allah shi wa nasin albarka. Kan bincikenmu na yau yana cewa koyo a lokuta masu wahala. Koyo a lokuta masu wahala. Za mu yi addu'a. Ubangijinmu Allah mai iko, mun gaice ka a wannan lokaci, ka kasance tare da mu, kuma kasance tare da mai sauraro wannan sako, kai kai magana da mu a wannan lokaci domin ya kawo sakewa cikin rayuwar mai sauraro a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Wahala yakan kawo damuwoyi da yawa. Wahala yakan kori mutane ga bin Isa Almasihu. Wahala yakan sa mutane su bar garuruwansu. Wahala yakan sa har wani ya kai ga asarar rayuwarsa. Amma akwai sako da ake so mu koya cikin wahalolin da muke fuskanta. Amma bari mu dubi yanayin da Dauda ya samu kansa. Dauda shine dan Jesse wanda aka haife shi a Bethlehem a cikin wani dan kauye kusa da Urshalima. Ya yi rayuwa ne tare da Isa Almasihu, ko kuma kafin haifuwar Isa Almasihu ya kasance ya yi rayuwa cikin wannan ƙauye. Kuma kamar mai kiwon tumaki, yaro ne kuma mawaki ne mai kuma kirkiran wakoki, yana kuma buga kayan muzika a cikin rayuwarsa. Irin rayuwar da Dauda ya yi kenan tun yana ƙarami, amma Allah ya zaɓe shi domin a sakala na rayuwa da kuma bishe da tumaki na Allah, wato jama'ar Isra'ila. A cikin shekarunsa na ƙuruciya, Dauda ya kasance kusa da Saul sarki, kuma cikin hidimarsa da kuma aikinsa ya yi aiki a wurare masu bada hukunci, wato a cikin kotuna, yanda yake bada aikinsa da kuma saƙonni da kuma yin ayyuka daidai bisa ga nufin Allah. Mutane suka ga hikima a cikinsa, kuma suka gamsu da irin hidimar da shi Dauda yake yi a wannan lokaci. Amma ba tare da dogon lokaci ba, sarki Saul ya kore shi zuwa cikin daji, ya kuma yanke shi daga al'ummarsa da magana da mutanensa, ya kuma kai shi ga wani irin yanayi na wahala cikin wannan rayuwa. Kowannen mu muka samu kanmu cikin wani irin yanayi wanda ba ma iya fidda kanmu, amma cikin ikon Allah shine kadai mai fitar da mu cikin kunci da mun shiga. Kan maganar mu fa yana cewa koyo a lokutan wahala. Wani lokaci sa'an da mun tafi makaranta cikin duka da naushi da sauransu da malamai suke yi, a wannan lokacin ne muka fahimtar karatu. Shi ma Dauda kamar kowannen mu ya samu kansa cikin irin yanayi mai wahala, yanda ya koyi waɗansu abubuwa, wato hikima na mulki da kuma hikima na tafiyar da jama'a da kuma hikima na neman mu'amala da jama'a. Duka ya koye su lokacin wahala ne da kuma lokacin da ake cikin fama na wannan rayuwa. Amma shin menene ya kasance a ƙarshen wannan rayuwa na shi Sarki Dauda? Ya kasance ne ya yi wannan wahaloli duka domin ya tafiyar da jama'ar Allah bisa turba na Allah. Kuma nasin ya nuna mana cewa Dauda ya yi mulki ga Isra'ila, ya kuma yi adalci, ya rarraba kalmar gaskiya ga mutanensa, ya yi hukunci mai gaskiya. Don me? Domin ya shiga wahala na rayuwa, ba irin bango na rayuwa da wanda Dauda bai fuskanta ba. Ya ji daɗi a rayuwa, ya sha wahala a rayuwa, ya ji daɗin mulki, ya san wahalar mulki, domin Allah ya riga ya shirye shi domin wannan hidima. Wannan kauna ita ce kawai ta jawo masa asakalai na rayuwa waɗanda sun shirye shi domin yin nasara cikin rayuwarsa. Allah yana koya mana manyan darussa cikin rayuwarmu, amma ta hanya mai wahala. Babu wani mahaluki a rayuwa na wanda zai ce shi bai sha wahala har ya samu abin da yake samu yanzu. In ma akwai, to lalle kalilan mutane ne sukan samu kansu a irin wannan zarafi na rayuwa. Amma ga mai sauraro, ban san asakalanka ba, ko me wahalan da kake sha, ko me damuwan da kake fuskanta, ka tuna ba akwai Allah, kuma ya sa ka cikin wannan yanayi domin ya dandana ban gaskiyarka, kuma ya sa ka ka gaskanta gare shi kamar yadda ya bar Dauda ya shiga cikin damuwoyi daban-daban. Mu ma za mu samu damuwa, za mu samu rashin ganewa, za mu samu cututtuka, za mu samu annoba kala-kala, amma shin akwai darasi da Allah yana so mu koya ciki wannan damuwan da zai same ka? Akwai darasi da Allah yake da shi zuwa gare ka? Wani irin darasi ne kake koyo cikin wahalarka? Shin ka zama mai gunaguni ne? Ko kuma ka zama mai neman dalili ne? Wani ne mun? Wace ne ta mun? Allah mai kauna ne, ba kuma zai taba barin wasu damuwa ne sun fi karfin mu ya same mu a rayuwar nan ba. Mai sauraro, ko da ma menene ke fuskantar ka, ko kuma ko me kake fuskanta cikin wannan rayuwa, tuna fa akwai Allah, kuma shine yayi mu. Waɗansu ma cikin Zabura sura 20 aya 7 ayar Allah ta nuna mana a fili cewa waɗansu sun dogara ga makamai, waɗansu sun dogara ga kayan yaƙi, waɗansu sun dogara ga dawakai, amma gare mu ga sunan Allah za mu dogara. A cikin wahalarka kira bisa ga Allah, a cikin damuwanka kira Allah, cikin ciwo kira Allah, cikin jin daɗi kira Allah. Ina so kowannen mu da wannan lokaci ya fahimci cewa Allah shi ne mai maganin damuwa da muke shiga ciki. Sama'ila ta 2 sura 22 aya 2, Sama'ila ta 1 sura 22 aya 2, duka waɗannan nasosi suna ƙarfafa mu ne cikin tafiyarmu tare da Allah, waɗanda kowanne suna nuna cewa a kowane rayuwar ɗan adam zai samu jin daɗi, zai samu rashin jin daɗi. Sa'an da ka samu kanka a ɗayan gefen, kada ka manta da Allah. Sa'an da wahala ya zo, kada ka manta da Allah, kuma shi mai iko ne, shi mai kauna ne, kamar yadda Sarki Dauda ya koya a cikin lokaci ne mai wahala, ya kuma samu sajewa da kuma fahimta tare da Allah. Mai sauraro, kai ma ina kira bisa gare ka, ka zo, kuma Allah yana nuna maka hanya mafificiya cikin rayuwarka domin ya fitar da kai cikin wahala da kake fuskanta. Matta sura 11 aya 28 yana bayyana mana a fili cewa Allah yana kiran mu da muke da wahala, muke da nauyin kaya, mu zo da mu samu hutawa gare shi. To wani damuwa kake fuskanta? Wani wahala kake sha? Ka koya daga cikin wahalar da kake sha, domin Allah shine mai sauke wahalolin da suke fuskantar mu. Dukan ciwo ma shine ke da maganin cututtukan mu. Rashin abinci Allah shike tanadawa. Yana ma kira ne, amma maimakon mu zo wurin sa, mu kuma sai mu rika gudu. Ina kira da wannan lokaci, juyo daga tafiyarka, juyo daga tafiyarki, domin kuwa Allah yana kira yana kuma ba mu iko mu kasance yi cikin masu rai da masu lafiya. Kuma wannan shine dandano na rayuwa da kowanne mahaluki zai fuskanta. Da zaran muna rayuwa cikin wannan duniya, akwai wahala, akwai damuwa, akwai cututtuka, kowanne irin azaba za mu fuskance shi. Amma alƙawarin Allah shine muna nan a raye, Allah yana tare da mu, kuma ba zai taba yashe mu ba. Yi yana kira na cewa kana cikin wahalan nan, tuna da Ubangiji. Kana cikin ciwo, tuna da Ubangiji. Ana cikin rashin abinci, tuna da Ubangiji. Domin a cikin wahala, Dauda ya koyi hanyoyi masu daraja, masu yawa, har ya kai matsayin cewa ya kasance mai hukunci na gaskiya cikin ƙasar Isra'ila. Bari Allah shi ma mai sauraron albarka, muna cikin addu'a. Allahmu mai tsarki, mai iko, mun gode da wannan lokaci. Sa'an da mun ji wannan sakonni duka, Ubangiji ka kawo sakewa ga rayuwar mai sauraro. Wannan shine sakonmu a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Ka zama mai hangen nesa. Rayuwa ba za ta taba maka kyau ba idan ba ka kasance mai tunani na hangen nesa ba. Hangar nesa ko ba da idanunka kake hangen nesa ba, da tunaninka ne. Irin tunanin da kake da shi shine zai bayyana maka ko kuma shimfida maka irin rayuwar da ke gabanka. Idan ko kai tunani a can cikin birnin zuciyarka ga irin rayuwar da kake so ka kasance da ita nan gaba, to lalle kan zaka kai ga wannan gurin. Domin irin tunanin da mutum yake da shi a cikin zuciyarsa shi yake nuna masa abin da zai zama nan gaba. Idan ka yi tunanin cewa kai zaka zama babba jarumi nan gaba, ba da dadewa ba za ka ga cewa ka fara daukan mataki domin ka zama wannan jarumin. Bari in gayyace ka ka zo da ni, mu dan taka mu yi tafiya kaɗan. Bari ne maka wannan tambayar a cikin tafiyarmu. Ina kake ganin za ka je daga nan gurin da kake? A ganinka me za ka zama a cikin rayuwarka? A ina kake so ka yi zamanka na rayuwa? Waɗanne irin mutane ne kake ganin za ka yi tafiya ka kuma yi tarayya da su? Waɗanne irin abubuwa kake ɗorawa kanka da kake ganin za su hana ka yin nasara? Waɗanne irin mutane ne kake ganin za su zama gurbi a gare ka domin ka samu irin nasarorin da su suka samu? Ka tuna fa, duk nasarar da za ka yi a rayuwa sai ka same ta a cikin tunaninka. Idan ko zuciyarka ta baka cewa tafiyarka za ta kasance da nasara, ba da dadewa ba za ka ga cewa ka samu wannan nasarar. Ka yi ƙoƙarin ka ga cewa lokaci zuwa lokaci kana faɗa wa kanka cewa zan yi nasara a yau. Duk abinda na ɗora hannuna a kai zan yi nasara a kansa. Idan ko kai wa kanka wannan maganar zuciyarka kuma ta ɗauka, to hanya ce mafi ƙarfi da za ta iya sa ka kai girma ka kuma yi nasara a rayuwarka. Bari ka yi tunani ka dubi kanka kamar wanda ya riga ya yi nasara. Kada ka gani cewa kana da kasawa. Duk abinda wani ya yi kai za ka iya yi. Ka yi tunanin irin abinda kake so ka zama nan gaba. Saboda haka ka zama mai hangar gaba. Ka hangi gaba mai kyau a aikin da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a harkar kasuwanci da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a aikin gona da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a cikin aurenka ma, a cikin 'ya'yanka. Bari ka gani cewa nan da shekaru da dama masu zuwa za ka kasance a cikin rayuwa mai kyau da farin ciki. Ka riƙa furici da bakinka a kan abu mai kyau game da aurenka, game da abokanka, game da ƙasarka. Saboda haka ka kasance mai hangen gaba. Ka gani fiye da abin da wasu suke gani yanzu. Domin hangar gaba ba da idanu ba ne, amma da zuciya ne. Wannan shawarar ta zo ne daga bakin Malam Abu Dawaki. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen shiri na yau. Na ba da gaskiya ka samu ƙarfafawa, ka samu ginuwa a jiki da kuma ruhaniya. Sai a ci gaba da bimbini a kan ababa da an fito ji, shawarwarai da tattaunawa duka a yi ƙoƙari a yi tunani a kai. Ina nuna godiya na zuwa gare ka da kasancewa tare da mu tun daga farkon shirin har ga ƙarshenta. Sai a yi ƙoƙari a ci gaba da gayyatar 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu wannan ginuwa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga email namu. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a iya tura mana da gajeruwar sako ko kuwa a kira mu a lambar wayar mu 0800284170. Zan sake dauka 0800284170. Mai sauraro, sai mun ji daga gare ka. Ina godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Megadi, Pastor Gideon Modaka da kuma Pastor Audu. Mun ce Ubangiji ya ci gaba yana albarkace ku, yana karfafa ku cikin hidimominku. Ina nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Omolai Olushola Jagede, Eze Elewemchi da kuma Pastor Ibrahim Ishaku Gian. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamun a kwanta.